This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 14 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Wata kotun Isra'ila ta tabbatar da ci gaba da dakatar da watsa labaran Al Jazeera mallakin kasar Qatar na karin kwanaki 35 a Isra'ila. Kif da Moscow sun kai hare-haren jirage mara matuka da makamai masu rinzani cikin dare, wanda ya sanadiyar jikkata mutane da dama a yankin Ukraine. Kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci ƙungiyar mayakan RSF a Sudan su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin Darfur El-Fashir.
To, kanun labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin jamhuriyar Niger ta tuƙe ma hamɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum rigar kariya don yiwuwar gurfanar da shi.
Don ka mun dauki wagga shari'a kuma kungiyar lauyoyi masu kare shugaba Muhammadu Bazoum insha Allah za su yi dogon bayani bayan wanga saka mu. Kun san ai tambayoyi biyu ne suka sa, akwai juju wanda yace yana so a daga kare shugaban kasa dan ya tuhume shi,
za kuma aji cewa wasu yan bindiga waɗanda ake kyautata zaton mafasa ne sun dira babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kafin sojoji da yan sanda su fatattake su.
Abin da ya cancanci yabo ne, duk da yake da an bi shawaran da muka kawo, mai yiwuwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba, ba a wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yada labarai na cewa lalle akwai wata kungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya Abuja.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai leka masarautar sarkin Kebun Jega. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, tabbacin an huta lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Wata kotun Isra'ila ta tabbatar da ci gaba da rufe kafar watsa labaran Al Jazeera mallakin kasar Qatar na karin wa'adi kwanaki 35. A farkon watan da ya gabata ne aka katse yada labaran Al Jazeera wacce ke watsa labaranta a harshen Larabci da Turanci a Isra'ila na kwanaki 45 a wa'adin farko. Gwamnatin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta dade tana samun tankiya tsakaninta da Al Jazeera, lamarin da ya dade ta'azzara tun bayan lokacin da aka fara yakin Gaza a watan Oktoban bara. Kif da Moscow sun kai hare-haren jirage, wato sun kai hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami cikin dare, kamar yadda jami'ai suka shaida yau Juma'a. Mutane da dama sun jikkata a Ukraine, sannan an lalata wani wuri inda ake adana mai a wani yankin Russia dake kan iyaka. Bangarorin biyu sun ƙara zafafa hare-hare ta sama a yankin kan iyaka cikin ƴan kwanakin bayan nan, inda Kif take harin matatun man Russia, sannan ita Moscow kuma take kai hari don kare kanta. Russia ta ce ta kakkabo jiragen Ukraine mara matuka 87, wanda 70 daga cikin su aka auna yankin kudancin Rostov, inda ya kasance cibiyar sojojin Russia na kitsa kai hare-hare Kif. Ma'aikatar tsaron ta ce daga cikin jirage mara matuka 70 din da ta kakkabo a Rostov, 6 a yankin Khursk da Voronezh, sannan 2 a kowane yankin Volgograd da Belgorod wanda ke kan iyaka da Ukraine. Kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis ta buƙaci dakarun RSF su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin Darfur El-Fashir, yayin da suke shirin kwace ikon birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon sojojin Sudan a yankin Darfur. Kwamitin ya yi amfani da daftarin yarjejeniyar zaben da aka yi, wanda aka samu sakamako 14 da babu. Rasha ta ɗau kujerar naƙi.
The adoption of this resolution sends a clear message. The council demands that the rapid support forces immediately stop the siege of El-Fashir.
Barbara Woodward ta ce, sakamakon zaben saƙo ne. kwamitin ya umarci RSF da dakatar da mamayarta El Fashir ba tare da bata lokaci ba, sannan bangarorin biyu su janye. Kai wani hari birnin zai zama babban bala'i ga mutane miliyan 1.5 da ke neman mafaka a birnin. Dole ne a kawo ƙarshen wannan mummunan rikicin na rashin adalci, in ji Woodward. Nan take ba a tabbatar da ko bangarorin biyu za su yi aiki da umarnin kwamitin ba. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda kotun kolin ƙasar ta tuɓe rigar kariya ma hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazan, abinda ake ganin sharar fage ne na gurfanar da shi gaban kotu. Hamid Mahmud Garika.
Ba tare da bata lokaci ba ne kotun kolin Nijar ta tubewa hambararren shugaban kasar Nijar Bazoum Muhammadu rigar kariyarsa a zaman da ta yi a wannan Juma'a a birnin Yamai, kamar yadda hukumomin mulkin sojan Nijar suka nema a wajenta. Lamarin da ya buɗe kofar gurfanar da shi a gaban kuliya. Mahukuntan na Nijar na zargin Bazoum Muhammadu da cin amanar kasa, daukar nauyin ta'addanci da kitsayi wa kasar zagon kasa. Bayan zaman kotu na wannan Juma'ar, ɗaya daga cikin lauyoyinsa Ul Salim Said ya ce suna nazari kan wannan hukuncin, kuma za su mayar da martani ta cikin wata sanarwar da za su fitar.
Kamar yadda kuka gani tare da mu, yau kotu ta ɗauki hukunci wanda ta cire rigar kariya wanda doka ta ba president shugaba Muhammadu Bazoum. Don mun ɗauki wagga shari'a, kuma ƙungiyar lauyoyi masu kare shugaba Muhammadu Bazoum insha Allah za su yi dogon bayani bayan wanga saka mu. Kun san ai tambayoyi biyu ne suka sa. Akwai juju wanda ya ce yana so a daga kare shugaban kasa dan ya tuhume shi. Shi wannan tambayar shi an watsar da ita. Tambaya wadda aka yarda da ita ita ce wadda kamar procureur ne komisar da gouvernement ya yi na yana so a daga kare shugaban kasa. Don yau ku ta amince da wanga tambaya da yi sun daga kare shugaban kasa. Kungiyar lauyoyi duka wanda suke kare shugaba za mu yi abin da ake cewa shawara reunion, tunda suna da yawa za a yi reunion kuma za su fitar da sanarwa.
Tarun magoya baya ne da masu dawa da hambararren shugaban kasar Bazoum Muhammadu suka halarci zaman shari'ar cire masa rigar kariya, kuma bayan bayyana sakamakon 'yan Nijar suka so mataka muhawara kan dacewa ko aka san haka.
Ra'ayina ba sa wanga abubuwa cire ma tsofan shugaban kasa rigar kariya abu ne mai kyau, yin shari'a ta gaskiya.
A gaida Hamid Mahmud, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Wasu hotunan da aka dauka daga na'urar daga sararin samaniya wanda Majalisar Dinkin Duniya ta yi nazarin su ya nuna cewa yaƙi ya lalata sama da rabin filayen noma a Gaza wanda suke da mahimmanci ga ciyar da al'ummar yankin da yaƙi ya daidaita waɗanda ke fama da yunwa. Alƙaliman sun nuna samun hauhawar lalacewar bishiyoyi, filayen noman hatsi da kayan gwari a yankin Falasdino, inda yunwa ta bazu bayan hare-haren Isra'ila na tsawon watanni 8. WHO ta yi gargaɗi a ranar Laraba cewa mutane a Gaza suna fuskantar mummunar yunwa da yanayi mai kama da fari. Wani rahoto ya gano cewa yankin kudu maso gabashin Asiya tana fuskantar samun hauhawar buɗe cibiyoyin damfara ta intanet, waɗanda ke sanadiyar mutane suna asarar biliyoyin dala. Rahotannin da aka yi wa take Transnational Crime in Northeast Asia, wanda cibiyar nazarin zaman lafiya na Amurka ta wallafa a watan Mayu, ya nuna cewa ana samun ƙaruwar barazana da kamfanonin damfara ta yanar gizo suke haifarwa ga zaman lafiya da tsaro a duniya. Rahoton ya kunshi bayanai akan cibiyoyin damfarar da suke aiki a faɗin yankin, wanda ya haɗa da Myanmar, Cambodia da Laos, sannan kuma da hannun gungun ƙungiyoyin aikata laifuka na China.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake wayewayar rahoto. Kamar yadda aka ji, wasu 'yan bindiga 15 waɗanda ake kyautata zaton mafasa ne sun tare a Radu Daka suka dira babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, suka kai hari caji ofis ɗin 'yan sandan Abaji da kuma bankin Facebook na Abajin, kafin daga bisani sojoji da 'yan sanda suka tunkare su. Daga Abujan ga Hassan Maina kaina da rahoton.
A yammacin jiya ne dai wasu gungun 'yan bindiga kimanin su 15 suka kai wani mummunan farmaki a charge office na karamar kumar Abaji da ke nan yankin babban birnin tarayya Abuja da kuma kan wani bankin kasuwanci da ke cikin garin. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Benef Igwe da tallafin wasu sojoji masu gadin fadar shugaban kasa sun isa garin inda suka bi 'yan bindigar kuma aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu. Kakakin 'yan sandan babban birnin tarayya Superintendent 'yan sanda Jose Ade ta ce sun samu nasarar taske 'yan bindigar guda uku waɗanda suka samu raunuka biyo bayan samun su da harsasai suka yi. Sannan mutanen gari kuma sun kone ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a daidai lokacin da harbin bindiga ya kwantar da shi. 'Yan sandan sun harbe har lahira jagoran gungun 'yan bindigar kana su ma a ɓangaren su ɗan sanda ɗaya ya rasu. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke yabawa jami'an tsaron ya ce amma duk da haka akwai sakaci a ɓangaren jami'an tsaro.
Wannan yunkuri da rundunar 'yan sandan birnin tarayya da sojojin da ke kare birnin tarayya suka yi abinda ya cancanci yabo ne, duk da yake da an bi shawaran da muka kawo mai yiwuwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yada labarai na cewa lallai akwai wata kungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya Abuja. To kullum abin da muke cewa shi tsaro ana yin shi ne mataki-mataki, abin da muke cewa in ka aza ɗaya to yanzan akwai wani haka, ko da misali an samu an wuce gudan zai ga ɗaya ya tsayar da shi. Matakai guda shida ne ake sakawa a tsaro. Mun ba mu shi minista na birnin tarayya shawara ya diba tsari da ake da shi na tsaro a birnin tarayya ya tabbatar da cewa waɗannan ababen guda shida akwai su a kowane ɗaya daga cikin yanki yankuna da ake da su a birnin tarayya. Kuma abu na biyu, muna da labarin cewa akalla mutum hudu aka kashe harin, bancin shi shugaban kungiyar da kuma dan sandan da aka ci an kashe akwai mazauna ƙauyukan nan guda biyu wanda abin ya shafa. To kaga irin wannan gaskiya akwai buƙatar rundunar tsayin sanda suna hitar da jawabi irin haka, su yi jaje kuma su nuna nadama da cewa abin ya shafi 'yan ƙasa irin haka nan.
Na tambayi mai bibiyar al'amarin tsaro a Najeriya Basharu Altine Guyawo Isa ko mai irin wannan aika-aika yake nunawa a shanin tsaro na babban birnin tarayyar Najeriya.
Wannan ba komi ba da shi ka nunawa, ille har yanzu shina nuna akwai saurari na akaba ga irin matsaloli na tsaro cikin wannan kasa, musamman shi babban birnin Abuja wanda shi ka huskanta barazana akai-akai na ainihin hari 'yan ta'adda da 'yan bindiga iri-iri. Wannan birnin Abuja kowa na ciki, an yi lokacin da aka zo aka wasa gidan yarin kuje wannan birnin Abuja, an shigo cikin birnin Abuja a yi ta'addanci ainihin kala-kala cikin wannan birni, an tara matahiya daga Abuja zuwa Kaduna a yi ta'addanci, an shiga wurare wanda yake cewa ba a tsammanin a shiga na jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda iri-iri Abuja da kewaye a yi ta'addanci. So wannan ba wani abun mamaki ba ne Malam Hassan, ille dai wannan al'amari shina nuna irin yadda an kaci ƙauyuka, irin yadda an kaci birane, irin yadda hitinan yanzu take hararen babban birnin tarayya Abuja. Domin idan ba kare da ƙauyuka ba, idan ba kare da birane waɗanda ake waye ba, ai kaga birnin tarayya ba za a harare shi ba irin yadda 'yan bindiga yanzu ke harara ta yi.
Matsalar tsaro dai a Najeriya abin sai ɗaukar wani sabon salo yake yi. A watan jiya kaɗai sama da mutum 1,090 ne 'yan ta'adda suka sace a sassa daban-daban na ƙasar. A cikin wannan adadi kuma Abuja ne ta zo na 7, kamar yadda alƙalaman kamfanin tsaro na Beacon Intel ke nunawa. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga sake kasance mu da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako. sunana Lamid Abubakar Sokoto. Kuma a wannan karo sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo ziyara a masarautar sarkin Kabin Jega Muhammad Arzika Bawa. Kuma yanzu haka muna tare da Mai Martaba. Mai Martaba, barka da wannan lokaci.
Ya barka dai Lamido.
To sashen Hausa na muryar Amurka zai so samun bayani a cikakken tarihin wannan gari mai albarka na Jega ko kuma wannan masarauta.
To alhamdulillahi wannan masarauta ta samu asali ne tun ga sha'anin jihadi na Shehu Usman bin Fode wanda ya jagoranta, wanda yake Abdulsalam da Gimbana su ne suka haɗu aka yi wannan jihadi ɗin. Bayan ƙari dan shi Mallam Buhari shi ya zo kawo Jega ya shekar bakwai yana yaƙi. Allah ya ba shi nasara kuma ya kawo Jega bisa ga umarni na mahaifin shi shine Malam Abdulsalam da Gimbana.
Bayan kafa Jega da aka yi bayan yaƙi, menene ya faru daga baya?
To ba wani abin da ya faru illa ana nan a cigaba da sha'anin mulki, kuma lokacin da Turawa suka zo da sauransu su kuma suka zo suka shine ɗan nasu mulki. Amma kamin zuwa Turawa da sauransu duk ƙasar haɗe take. Jega da daga nan Hamaya ma lokal gama hakoku duka ka guda ne district 13 da akwai, wace dai ita Mungadi, ko Mungadi ita wannan an cici ne da yaki Mallam Buhari.
Kai magana Abdulsalam, kamar bayan yaki musamman na Shehu Usman na jaddada musulunci, kamar menene ya faru kuma wace rawa ya taka?
To kuma da tarihi yake ita Abdulsalam motsa wannan jihadin gaba ɗaya shine tushe, kuma ƙarshen ta aka je aka bayan an kama shi aka wuce da shi zuwa Bindin Gobir, daga nan sai daga sai su Shehu Usman Bodo da abin da aka yi kokari aka kubutar da shi aka jira zuwa Gudu da na aka baya aka shin baya murmurin shi na aka aika da jani jihadi ya tashi.
To bayan jihadi misali wace nasara aka samu misali ta hada kan al'umma lokaci daya?
To alhamdulillah ga lokacin nan do an hadu gaba ɗaya an kawo daular Usmaniya bayan rasu Shehu kuma sai Muhammad Bello ya hau. To mu kuma kamar haka nan bayan rasu Abdulsalam shikenan sai Muhammadu bin shi Malam Bahadur Abdulsalam da ma shi kawo kasar Jega kuma sai ya zama shugaba na wannan kasa din, saboda ka shine amiru na namu shugaba na daular Gimbana.
Tun Martaba, wani kalubale aka fuskanta kamin yaki na tabbatar da daular Usmaniya misali a can baya?
To kamar yadda ka sani yakin na jihadi ya tashi ne saboda ƙara abin nan kafa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A iske wasu musulmai da sauransu, amma ana hada shirka da sauransu shine to aka zo aka tauhidi da shi da sunna da Allah shine sanadin wannan jihadi da sauransu. To kuma aka yada addinin musulunci shine yasa Allah cikin iko ne samu ki ciki da in ka diba a nan Najeriya da waje da sauransu duka ina ne kusa kusa ina ne addini yanki cibiya dai ai dole Usmaniya addini yanki cibiya dai dan da kamar nan Najeriya kebi irin Sokoto baka ya samu gari wanda a cikakken gari a Sokoto wanda zaka ce a na wanda addini ba addinin musulunci ba. So akwai cikin wanda ya kai shi babu.
Ana cewa tarihin Jega ba zai kasance ba sai an tabo kware da sauran garuruwan da suka shafi daular Usmaniya. Kamar menene karin bayani?
Eh to kamar lokacin aka kare jihadi aka babin nan Shehu Usman Fodo ya ba Abdulsalam kware, kuma kware ya zauna ta tashi daga baya kuma shi babin nan Muhammad Buhari shi ko shi ya zo ya kawo wannan daula ne. Muhammad Buhari shi ne babban dan Abdulsalam da Gimbana.
Mai Martaba, kamar zuwa yanzu kai ne Mai Martaba sarkin Kabin Jega, kamar ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummarka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta?
To alhamdulillahi kamar ni sha fada da sauransu aiki ne na magabata su mu ga Allah kuma Allah ya karba, kuma ga abubuwa na da ci gaba na faruwa gore da gaske wanda yake da aibin Jega district grade yanzu kuma na waje district 13 kaga ci gaba ne.
Garin Jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci. Kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci Jega, za ka ga kowa yana da abin?
To shine kamar da ce roƙaƙe ne ga su mai tsoro kuma Allah ya da Abdulsalam da Gimbana ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya kudu cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duduna yaushe ne kasuwanci da shi ne ilimi, kuma alhamdulillah ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgurdu.
To mai mutaba za a iya cewa akwai wani kalubale da ake fuskanta a Jega ko kuma Masarauta misali.
Da babu abin da ake abin nan illa dai ba wani abu da muke fuskanta na gina wannan masarautar da kawo wale baki goro alhamdulillah ana zaune lafiya. Akwai umurni da ake ba su a kuma Masarauta ana ganin mutuncin ta darajar ta bakin murgudu kuma an san nauyin ta kuma an san nauyin ta na sha'anin tarihi an san kuma girman ta na tarihi.
To mai mutaba jama'a na cigaba da ba da goyon baya ga wannan Masarauta da sauran masarautu kamar wani kira za ka yi ga su al'ummar Jega da ma na jihar Kebbi ga baki daya na cigaba da ba ku goyon baya domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu.
To alhamdulillah mu ba abin da muke sai mu ƙara Allah godiya shi dai Allah ciki iko ne ya sa ana zaune lafiya da mutane akwai girma da mutunta tsakanin mu da su to wannan ba komai rawayin Allah ne sannan kuma muna fatar muna ƙara kira ga jama'a Jega shine a ci gaba da bin umurnin Allah shine abin da yace ayi ayi wanda ce a bari shi Allah ma lafiya duk abin haga Allah ya hana yace kada ayi shi to abu ne mai cutawa wanda duk mun ga yace ayi to abu ne mai kawo mai amfani ga al'umma shi abubuwan kirana sannan na biyu a ci gaba da sa a makaranta su samu ilimi na addini da ilimi na zamani ilimi na addini domin ta sanar da wata ubangiji shi ya san abin da Allah ce ayi wanda ce a bari a bari.
To jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma wannan shirin na wannan mako yana tare da mai martaba sarkin Jega Muhammad Arzika Bawa dake jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya. Wannan shirin kuma zai ci gaba.
To bayan yaki da samun nasarori kamar ko za ka bayani kadan daga cikin kila sarakunan da suka yi mulkin wannan masarauta ta Jega.
Kamar yadda ni faɗa shi dai wanda a founder nato wanda asasa wannan masarauta din shine Malam Buhari na Audu Salami. Bayan rasuwarshi sai babban dan shi abinan Muslimu daga Muslimu sai Jada sai Illo sai Ismaila sai Jinedu kaga diya ne biyar kenan suka yi mulki bayan shi. To tura da suka zo na ta Osi Jinedu da su tura da suka zo sai suka dauko Modi dan Illoji kan Malam Buhari yayi sannan daga gare shi sai Aluna Bolduci sai Alu Karami daga gare shi sai Haya daga Haya sai Haruna Nabiu Haruna Nabiu sai Usman dan shi daga Usmanu sai Muhammadu Dodo daga Muhammadu Dodo sai Haruna na uku daga Haruna uku sai ni.
Ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummar ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta?
To alhamdulillah kamar yadda ni sha faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roki Allah kuma Allah ya karba kuma ga abubuwa na ci gaba na faruwa kwarai da gaske wanda yake da ai duje ga distributor ne yanzu kuma na waje district 13 kaga shi gaba ne
garin Jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci
shine kamar da ce roƙaƙe ne ga su maya sauro a kuma Allah da Abdul Islam da gimbana ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya fadi cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duduna yaushe ne kasuwanci da shi ilimi kuma alhamdulillah ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgudu.
To jama'a laifin dadi karewa da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da dan gari. Shirin da dan gari shiri da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako. A madadin mai martaba sarkin Kebbin Jega Alhaji Muhammadu Arzika Bawa Jega da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ma gidan rediyon jihar Rivers da ya ruwa ya tsake ganin wannan shirin ya zo muku da riki wuke ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke muku sallama.
A gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Rabi'u Nuhu na Bukka mai cewa tuɓe rigar kariyar hamɓararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da wata kotu ta yi hakan san bai zo mana da mamaki ba ba ta iya magana da yana cewa ciki da gaskiya wuƙa ba ta iya huda shi. Ra'ayi na biye na Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar ne mai cewa bukatar da kwamitin tsaro na majalisar wakilai a kasar mu Najeriya ya gabatar da cewa a sayawa shugaban kasa da mataimakinsa sabbin jiragen sama don kaucewa barazanar hadura sakamakon gazawar jiragen fadar shugaban kasa da ake da su a daidai kuma lokacin da dan Najeriya yake kukan tsadar rayuwa gaskiya ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari Suko Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Malam Ibrahim Ozil da Faruku Maihe Karoga Sakkwato cewa suke Najeriya kenan duk wannan tsullar ba mafita bace mafita kawai ka dawo da tallafin man fetur shugaban kasa Tinubu shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yake tabbas sallar bana ta riski dimbin talakawan kasar mu Najeriya cikin wani yanayi na bushewar aljihu ga rashin kuɗi sannan kuma ga tsadar raguna da kayan masarufi To Allah ya kawo mana mafita kuma ya hore wa kowa abun yin hidima amin. Ra'ayi na biye na Sanusi Madattai da Magarar ne. Mai cewa salam BOA ku fadawa maniyatan aikin hajin bana musamman ma na kasashen mu na Afirka waɗanda yanzu haka ke can a ƙasa mai tsarki cewa a yayin addu'o'in su na neman biyan bukatun alheri kada fa su manta da kasashen mu na Afirka domin su ma suna matakar bukatar addu'a. Ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Malam Umar Kamba Yawuri da ɗan Asabe Mai Fata Yawuri. Masu cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro. Salam BOA Hausa. Muna fatan alheri ga mahajjatanmu na bana. Kuma muna taya su addu'ar Allah ya sa a hau arfa lafiya a sauko lafiya. Kuma a koma gida lafiya amin. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Wata kotun Isra'ila ta tabbatar da ci gaba da rufe kafar watsa labaran Al Jazeera mallakin Qatar na ƙarin wa'adi kwanaki 35. A farkon watan da ya gabata ne aka katse yada labaran Al Jazeera wacce ke watsa labaranta a harshen Larabci da Turanci a Isra'ila na kwanaki 45 a wa'adin farko. Kiev da Moscow sun kai hare-haren jirage mara matuƙa da makamai masu linzami cikin dare kamar yadda jami'ai suka shaida yau Juma'a. Mutane da dama sun jikkata a Ukraine sannan an lalata wani wuri inda ake adana mai a wani yankin Russia da ke kan iyaka. Bangarorin biyu sun ƙara zafafa hare-hare ta sama a yankin kan iyaka cikin 'yan kwanakin bayan nan, inda Kiev take harin matatun man Russia sannan ita Moscow kuma take kai harin gayya. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta buƙaci dakarun RSF su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin Darfur El Fashir yayin da suke shirin kwace ikon birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon sojojin Sudan a yankin Darfur. Kwamitin ya yi amfani da daftarin yarjejeniyar zaben da aka yi wanda aka samu ƙuri'u 14 da babu. Rasha ta hau kujerar naƙi. Wasu hotunan da aka ɗauka daga sararin samaniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazarin su ya nuna cewa yaƙi ya lalata sama da rabin filayen noma a Gaza wanda ke da mahimmanci ga ciyar da al'ummar yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita waɗanda ke fama da yunwa. Al'aluman sun nuna sama samun hauhawar lalata bishiyoyi, filayen noma da noman hatsi da kayan gwari a yankin Filistino inda yunwa ta bazu bayan hare-haren Isra'ila na tsawon watanni 8. Wani rahoto ya gano cewa yankin kudu maso gabashin Asiya na fuskantar samun hauhawar buɗe cibiyoyin damfara ta intanet waɗanda ke sanadiyar mutane suna asarar biliyoyin dala. Rahoton da aka yi wa take Transnational Crime in Northeast Asia wanda cibiyar nazarin zaman lafiya na Amurka ta wallafa a watan Mayu ya nuna cewa ana samun karuwar barazana da kamfanonin damfara ta yanar gizo suke haifarwa ga zaman lafiya da tsaro a duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma a dakaci shirinmu na gaba wato yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nanduduwa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.